وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. ما سوراروا السلام عليكم بركم مدى ساكي سادوا أتكين واني صابا شرم من آفتوي رحمة إندني شيخ بلا كبرنكي إقابات الدولة شرم أهلين يزو تردى شيخ مع الدكتور شيخ معلم مع الدكتور شيخ محمد ساني ريجي الليمو dare kafin mu fara tsunduma cikin shirin bari mu ƙara karanto lambar wayar da za a iya samu mu domin aiko mana da sakonni kamar yanda aka saba wato 0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982-0807-5982- gmail.com ko kuma a shafin mu na zumuntawa to Facebook akaramakallah bismillah
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in bayan ka yan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh idan ba manta ba muna nan muna bayani ko muna sharhi akan hadisin manzo sallallahu alaihi wasallama wanda Tirmidhi ya fitar da shi a cikin littafin sa al-Jami' daga Abu Dharr da Mu'adh ibn Jabal radiyallahu ta'ala anhuma daga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama inda ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallama yake kafa harsashin alaka ko ya kafa harsashin alaka tsakanin bawa da ubangijin sa ko tsakanin bawa karan kansa ko kuma tsakanin bawa da sauran ƴan uwansa a halittu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi'il sayyi'ata alhasanata tamhuha wa khaliqun nas bi khuluqin hasan ka ji tsoron Allah a duk inda kake ka bibiye mummunan aiki da kyakkyawa sai ya goge mummunan sannan kuma ka yi wa mutane mu'amala da kyakkyawar dabi'a da kyakkyawan halaye ajiya mun koro magana akan riba ko fa'ida ko ta gomashin da bawa zai samu ta hanyar tsoron Allah wanda ajiya mun faɗi abubuwa guda hudu na farko ubangi ta Allah zai yaye wa bawa bakin cikin sa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ubangiji zai sauƙaƙe masa al'amuran sa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ubangiji zai sanya masa basira ta tantance tsakanin abubuwa in tattaqullaha yaj'al lakum furqanan hakanan ubangiji ta'ala zai so shi bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa inna allaha yuhibbul muttaqin to abu na biyar shine zai samu ma'iyya ta ubangiji alma'iyatul khassa Allah ta'ala zai zama tare da shi da taimakon sa da karfafar sa da nasarar sa ubangiji ta'ala yana cewa wattaqullaha wa'lamu anna allaha ma'al muttaqin ku ji tsoron Allah kuma ku sani Allah ta'ala yana tare da masu jin tsoron sa wato duk wanda ya kasance mai tsoron Allah ne mai kiyaye dokokin Allah ne bakin gurgurdo ta hanyar aikata abinda Allah ya ce ya aikata da barin abinda Allah ya ce ya hana to wannan yana tare da ma'iyya ta ubangiji wato ubangiji yana tare da shi ta hanyar bashi kariya ta hanyar karfafa shi ta hanyar bashi nasara a cikin duk abinda ya sa gaba wanda duk Allah ya zama tare da shi to yana tare da abinda babu wanda zai nuna masa fin karfi kamar yanda Qatada ibn Da'amah as-Sadusi Allah ya ji kansa da rahama yake cewa man yattaqillaha yakun ma'ahu wanda duk yake jin tsoron Allah to Allah zai kasance tare da shi wa man yakunillahu ma'ahu fa ma'ahu al-fi'atu allati la tughlab wal harisu allazi la yanam wal hadi allazi la yadhil yace duk wanda kuma Allah ya kasance tare da shi to wannan yana tare da jama'ar da ba za a iya cin galaba akan ta ba sannan yana tare da mai gadi wanda baya bacci sannan yana tare da mai shiryarwa wanda baya bata saboda haka Allah ta'ala zai kasance tare da dukkan wani mai jin tsoron sa zai bashi kariya zai tsare shi daga dukkan abin tsoro hakanan daga cikin irin ta goma shi na taqwa da bawa zai samu tun anan duniya shine saukar albarkatai ta sama da ƙasa tun ya samu arziki ta sama da ƙasa kamar yadda Allah ta'ala yake cewa walau anna ahlal kitabi amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun wato da a ce mutanen birane za su yi imani su ji tsoron Allah amanu wattaqu za su yi imani kuma su yi taqwa Allah ya ce la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard da sai mu bude musu albarkatai ta sama da ƙasa ta sama da ƙasa, su ci albarka ta ƙasa, su ci albarka ta sama, wato da a ce bayin Allah za su sa tsoron Allah a cikin zuciyarsu. To da Ubangiji Ta'ala ya azarta su, ya ba su ni'ima, duk abin da suka taba za su samu wato ni'ima ta ƙarƙashin wannan abu, za su ci su ƙoshi, za su kwanta hukunci mai kyau, za su sha abu mai kyau, za su rayu cikin wato zaman lafiya, babu fargaba, babu fitintunu, ba tashin tashina, saboda sun ji tsoron Allah. Wani alƙawari na Ubangiji ya yi wa mazauna birane har ma na ƙauye, cewa da a ce za su yi wannan, to Ubangiji Ta'ala zai ba su, zai kuma ciyar da su ta sama da ƙasa. Hakanan daga cikin irin ta gomashin da tsoron Allah yake samarwa bawa mai tsoron Allah, shine zai samu bishara mai kyau, samu bishara mai kyau a nan rayuwarsa ta duniya da lokacin mutuwarsa. Wato zai samu albishir na cewa Ubangiji Ta'ala ya yarda da shi, ya so shi, zai samu nutsuwar zuciya. Kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah zalika huwal fawzul azim. Ubangiji Ta'ala yake cewa tabbas hakika waɗanda suke waliyan Allah ne babu tsoro tare da su, kuma ba sa bakin ciki, ba sa tsoron abin da za su je su iske ranar lahira, kuma ba sa bakin cikin abin da suka bari duniya. Allah ya ce allazina amanu wa kanu yattaqun, waliyan nan na Allah su ne waɗanda suka yi imani kuma suke takawa, suke da takawa, wato suke da tsoron Allah. Sai Allah ya ce lahumul bushra fil hayati dunya, suna da bushara, suna da albishir tun anan rayuwarsu ta duniya, wa fil akhirah haka nan da lahira. To anan duniya suna da albishir tun daga abin da Allah Ta'ala zai rika nuna musu a mafarkin su ma, kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara cewa ru'ya saliha tura lil yaraha almu'min aw tura lahu, mafarki ne mai kyau da mu'mini zai rika yi ko kuma ayi masa, ce an gaishe cikin kaza cikin kaza, hali dai mai dadi mai faranta rai. To Ubangiji Ta'ala zai ba su wannan tun a duniya. Aba Ibn Rabah, ɗaya daga cikin malaman tabi'ai, yana cewa suna da bushara lokacin da suka zo mutuwa, mala'iku za su zo musu da rahama lokacin karɓar rayukansu, kamar yadda Allah Ta'ala ce innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Mala'iku za su zo musu lokacin karɓar rai, kamar yadda Ubangiji Ta'ala shi innal ladzina qalu rabbuna Allah, lalle waɗanda suka ce Allah ne Ubangijinmu, sun mastaqamu, sannan suka tsaya kan ba tare da sun zame ba, ba tare da sun saki hanya ba. Tatanazzalu alaihimul mala'ika, mala'iku za su rika sauko musu lokacin mutuwa, suna musu albishir, suna cewa Allah takhafu wala tahzanu, suna cewa kada ku ji tsoro abinda za ku je ku tarar ku dauka, ko za ku je ku tarar da wani abu mara dadi ko mara kyau, kar ku ji wannan tsoron. Wala tahzanu, kada ku yi bakin ciki da abin da kuka bari a nan duniya na iyalanku da ƴaƴanku, Allah zai kula muku da su. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, albishirun ku ku farin ciki da aljannar da aka kasance ana muku alƙawarin ta. Nahnu awliya'ukum, mu ke tare da ku fil hayati dunya, lokacin da kuke rayuwa raye a duniya mu ne a tare da ku. Wa fil akhirah, haka nan a lahira ma muna tare da ku, kuma a cikin aljanna za ku samu duk abin da rayukan ku ke so, da duk abin da za ku yi kira da kawo muku za ku samu a ciki. To masu tsoron Allah za su samu wannan albishir din tun lokacin da suke nan duniya kafin ma su koma ga Allah. Sannan yana daga cikin tagomashin da masu tsoron Allah za su samu da ribar takawa da mutubawa zai samu a nan duniya. Ubangiji zai kare shi daga dukkan wani kaidi ko kitififi da makirci na makiya. Ubangiji zai tsare shi daga wannan, kamar yadda Allah Ta'ala yake cewa in tasbiru wa tattaqu la yadhurrukum kayduhum shay'a, in har kuka yi haƙuri kuma kuka kiyaye dokokin Allah, wato kuka yi takawa, la yadhurrukum kayduhum shay'a, duk makirce makircen su da kullakullan su ba za su cutar da ku ba. Wato Ubangiji Ta'ala zai ba ku kariya daga dukkan makirci mai makirci, da dukkan daga dukkan kaidin mai kaidi, Ubangiji zai tsare ku daga wannan. Wannan sakamako ne na tsoron Allah da takawa a nan duniya. Haka nan yana daga cikin irin tagomashi da riba ta takawa ta tsoron Allah, shine Allah Ta'ala zai tsare wa mutum zurriyarsa koda bayan mutuwarsa koda bayan mutuwa zai bar yara kanana waɗanda ba su isa su yi wa kansu komai ba to ubangiji ta'ala zai yi jibinci al'amarin su ta hanyar da zai tsare su ya tsare musu dukkan abin da ke maslahar su ci ba dan haka ba za su ji ba zai ji tsoron wani abu ba ubangiji ta'ala yana cewa yakhsha alladhina law tarakum khalfihim zurriyatan dha'afan khafu alaihim فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا وليخشى الذين لو تركوا من خلف ذريه ضعافا ودند سكي ذاسو بار ذريه واتو ايايا ودند سكي ماسو روني ا بايان سو بايان متوا وند ذاسو ريكا جي موسو تورو مي زي كاي يا كومو مي زي سا فارو غاري سو بايان سو متو تو سو جي تورون الله سو ما كاسو تشي ذاسو تشوتار دا وني مرايا كو سو تشوتار دا وني mai karamin karfi dan suna ganin cewa su yanzu suna da rai su ma za su iya mutuwa su bar wannan Allah ce falyattaqullah dan haka su ji tsoron Allah wa liqulu qawlan sadida su fadi magana da ta dace idan muka ruba kissar yaran nan guda biyu da Allah ta'ala ya tsare musu dukiyar su ta hanyar annabi Khadir tare da annabi Musa alaihi salam lokacin da suka ga wata katanga za ta fadi Khadir ya kama yayi aiki ya tayar da ita ya miƙar da ita har annabi Musa yake cewa law shi talattakhasta alaihi ajra me da kaga dama ai da sun biya ka tunda mun zo sun ki karɓar bakuncin mu ai da kaga dama sai ka ce su biya ka domin kai musu wannan aiki amma kai musu kyauta to cikin bayanin da yake masa da fashin bakin da yake masa a ƙarshe sai yake ce masa amal jidaru fa kana li gulamaini yatimain fil madina وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا فاراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستخرجا كنزهما رحمه من ربك yake cewa da shi wannan katanga da kaga na tayar fa kana li gulamin wannan katangar ta wasu yara ce guda biyu marayu yatimaini marayu a wannan garin wa kana tahtahu kanzu lahum karkashin wannan katangar dukiyar su ce ma dudiyar kudi ma dudun kudi ne a karkashin wannan katangar kuma na wadannan marayu inda katangar ta fadi to shikenan mutanen garin wadannan marowatan za su kwashe kudin shikenan kuma sun cinye saboda haka wa kana abuhuma saliha kuma uban su mutumin kirki ne wato mutumin kwarai ne mutum ne mai tsoron Allah saboda haka sai ubangiji ya so arada rabbuka an yabluga ashuddahuma sai ubangiji ya so yaran nan har su girma su balaga su kai munzalin karfin su fa yasakhrija kan zauma su fitar da dukiyar su da kansu su gane cewa akwai ajiyar dukiyar su a karkashin katangar nan su bige su dauka in su amai da katangar daga baya to ubangiji ya yi musu wannan saboda baban su mutumin kirki ne sai ubangiji ya tsare musu dukiyar su ya tsare musu a gadan su daga wato farmakin da waɗannan marowata za su iya kaiwa su cinye to shi yasa idan mutum ya zama mai tsoron Allah to har wannan tsoron Allah nashi ko albarkar ribar wannan tsoron Allah za ta yi nasuwa ga ƴaƴansa kai har ma ga jikokinsa kamar yadda wannan tabi'i Muhammad ibn al-Munkadir yake cewa Allah ta'ala yakan tsare bawansa na ƙwarai yakan tsare wa bawansa na kware ƴaƴansa ya tsare masa ƴaƴansa bal albarkar sama za ta shafi garin da yake zaune kai har da garuruwan da suke kewaye da garin sa saboda haka su zama cikin sutura da tsaro na Ubangiji saboda haka yana daga cikin irin abin da bawa zai samu ta hanyar tsoron Allah Ubangiji ya albarkaci ƴaƴansa ya albarkaci ƴaƴansa ma kuma ya tsare masa su sannan akwai karbuwa wanda duk ya zama mai tsoron Allah to zai samu karbuwa a gurin Ubangiji Allah zai karbi ayyukansa duk da zai yi kamar yadda Allah yake cewa inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin kadai Allah yana karba ne daga wajen waɗanda suke masu tsoron Allah saboda ka tsoron Allah yana da amfani da dama da bawa zai samu a nan duniya da ta goma shi daga cikin irin abin da zai samu akwai kubuta daga dukkan wata halaka koda wani abu ya zo na halaka wanda zai shafi dugari to sai kaga shi da tsoron Allah nan nashi Allah ya kubutar da shi to inda Allah yake ba mu labarin samudawa to amma samudu fa hadainahum fastahabbu al'ama ala al-huda fa akhadhatuhum sa'iqatu azabil huni bima kanu yaksubun wa najjayna alladhina amanu wa kanu yattaqun Ubangiji ya ce amma samudawa sai muka shiryar da su amma sai suka zaɓi makanta akan shirya. Saboda haka tsawa ta azabar wulakanci sai ta kama su saboda abinda suka zama suna yi na laifuffuka. Sai ya ce wana jayna allazina amanu wa kanu yattaqun. Amma sai muka tsayarar da waɗanda suka yi imani suke tsoron Allah. Saboda haka bawa idan ya zama mai tsoron Allah ne to zai samu irin wannan tagomashi a rayuwarsa ta duniya banda tagomashin da zai samu a rayuwarsa ta lahira wanda za mu yi tsokaci a kansa insha Allah a sati na gaba. Da fatan Allah ya ba mu dacewa.
Amin. Tambayar farko ta fito daga Abdul Malik Izzuddin. Ya ce malam shin idan mutum ya yi wankan janaba zai iya yin sallah ba sai ya sake yin wata alwala ba?
To alwala tana ɗauke ƙaramin kari, wankan janaba yana ɗauke babban kari. Alwala ba ta ɗauke babban kari, ba ta ɗauke janaba. Amma shi wanka yana ɗauke janaba. Kaga duk abinda zai ɗauke babban kari domin babu alwala ya ɗauke ƙaramin kari. Shi yasa mutumin da ya yi wankan janaba to zai iya sallah ba sai ya sake alwala ba. Shi yasa Ubangiji ta'ala da ya yi maganar alwala a sallah ce ya ayyuhal ladzina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq wa amsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'bayn. Sai ce wa in kuntum junuban fatahharu. Yace ya ku waɗanda suka yi imani idan kuka tashi za ku yi sallah. Faghsilu wujuhakum to ku wanke fuskokinku. Wa aydiyakum ila almarafiq ku wanke hannayenku zuwa gwiwoyin hannaye. Wamsahu bi ru'usikum ku shafi kawukanku. Wa arjulakum ku wanke kafafuwanku ila alka'bayn zuwa idan sawu. Wannan ita ce alwala. Ku yi alwala kamar ce in kun tashi sallah ku yi alwala. Sai to in kuntum junuban idan kuma janaba ce a jikinku fatsaharu to ku yi wanka. Sai bai kuma maimaita magana ku sake alwala ba. Saboda in kai wanka shikenan kai abin da yake wato kai ogan alwalar kanta. Saboda haka wanda yayi wankan janaba to ba buƙatar sai ya sake alwala. Sawa'un a cikin wankansa yayi alwalar wannan da ake faɗa ta mustahabbi ko bai yi ba. Saboda ita alwala cikin wanka sifatul kamal ce ba sifatul ijza ba. Sifa ce da idan kayi to kayi wani abu na kamala kamar da muka bayani anan ka zo da wata sunna duriya akan wanda bai yi ba. Amma wannan ba ita shi zai hana wato rashin yin ta ba shi zai hana wankan ka ya cika ba. In ma baka yi ba matukar dai ka game ko ina jikinka da ruwa to wankan ka yayi. To har wankan yayi to dama abin da ake bukata kenan. To zaka iya sallah da wannan wankan ba sai ka saki alwala ba.
Na'am. Sai Tambek Sadiq Karkasare yace malam menene matsayin yin aiki a banki kasancewar akwai mu'amala ta riba a ciki?
To wannan mun sha tsokaci akan wannan gaba. Shine duk abin da yake riba ne ba daidai bane mutun ya dinfare shi. Koda ajiya da ake yi a ciki larura ta kansa ai hakan. Amma ba wai dan abin da yake shi harkar banki din yana halal ba. Larura ce ta kansa ai kamar malaman mu gaba daya suka yadda da wannan. Malaman sun ijma'i akan halaccin ajiya a banki koda da riba sai dai ba halatta maka ci riba ba in ka abin nan. To amma abin da ba ajiya ba aiki wannan muna ganin malaman mu duk suna magana akan haramcin aiki a banki a cikin abin da ya shafi riba. Dan riba Allah ta'ala ya kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa Allah ya tsine wa mai riba mai cin riba da mai bada da mai bayarwa a ci da wanda zai ci da wanda zai bayar a ci da wanda zai rubuta da waɗanda za a kafa shaida wato da wanda zai rubuta yarjejeniyar da aka yi tsakanin mai bada bashin da wanda ya karba da kuma wanda zai zama shaida duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ya tsine mu waɗannan. Lana Allahu akila riba wa mukilahu wa katibahu wa shahidai. Allah ya tsine musu. Kaga duk ba wai kawai wanda ya ci kawai aka tsine ba. Ba wanda ya bayar aka ci aka tsine ba har waɗanda da su aka kulle mu'amalar to duk sun shiga cikin tsinuwa. To kaga abin yana da hadari kuma ya kasance mutum cinsa da shansa yana cikin kila wa kala. Akwai hadari. Wato ko ba komai ba ba ka samu nutsuwar zuciya ba irin yadda mutumin da yake aiki na halal yake aiki a ma'aikatar ruwa misali ko ma'aikatar wuta gidan abin nan ko yake yake aiki a asibiti ko yake sana'a yake kasuwanci zai samu nutsuwa cewa yana yin wani abu da Allah ya halatta wa Allahu al-bai'a wa harrama riba amma kai kana cikin wani system wani tsari wanda sai dai ka rika neman ro kanka tawili kana cewa to ai saboda in ba a yi ba sai waɗanda suke arna duk sai su kankane wannan a gaskiya ba tawili bane don wasu suna yin hujja da wannan cewa to ai in ba mu musulmi ba mu shiga ba sai zama duk dukiyar musulmi tana hannun waɗanda ba musulunci ba ne yake dubawa ba ai asali system din ma idan ba musulmi ne suka kirkiro shi ba daman ba a hannun musulmi ya kafu ba haka nasu ne kayan su ne me yake na cewa sun kankane abu kayan su ne harkar su ne tasu ce kuma system ne wanda yake ya ginu ne akan ita wannan riba din kuma sannan su da kansu su waɗanda suke ba musulman ba wataƙila ma sai su fi musulman kula da system din tunda nasu ne kuma sun san me suke samu a ƙarƙashin sa a yanzu ƙasashen da suke ake mutanen mu suke kai dukiyar su ajiya can suna ga tafi samun security ai ba ƙasashen musulman bane ba musulman bane a can amma musulman ya fi ganin cewa dukiyar shi a can za ta samu security sama da ma a ƙasashen musulmi din to ashe kaga abin shi wannan samun security din ba ya da alaka da wannan musulmi ko wannan ba musulmi ne da yana da alaka ne da fahimtar system din da kuma irin amfanin da ake samu a ƙarshen system din wanda su sun fi ka fahimtar sa kuma sun fi ka sanin amfanin da ake samu a ƙarshen wannan system saboda haka ba magana cewa wai idan mu ba mu shiga ba mu za a zo a kankani to a kankani ai ba aikin alheri bane abin da duk ba aikin alheri ba dan wani ya kankane shi kenan sai ka damu wannan ba abin da zai saka damu kuma ba yadda za a yi ku musulmi ko kwaci wannan system tunda ba ku kafa shi ba ku kusan kansa ba da za a yi ku kwace shi in za ku kwace system din harkar kuɗi sai kun zo kun tsara naku ku na musulunci yadda ya ce a yi to wanda ba musulmi ba su ma za su gane amfanin naku za su dawo amma a nasu to su za su yi galaba ko da yaushe saboda haka ba hujja nan wasu suna cewa idan yana aiki a inda bangaren da bai shafi ba da bashi ba rubuta bashin ko karɓar bashin ko wani abu irin wannan wasu malaman suna cewa wannan da sauki misali yana aiki gadi ko an kai shi can wani office zai da bashi da alaka da harkar karɓar bashi ko biyan bashin to wasu na ganin da sauki wannan saboda shi bankin yana mu'amala mai kyau yana mara kyau ba duka ce mu'amalar sa take haramun ba duk da cewa haramun din shi yafi yawa amma akwai wani abin da zai shiga harkar kasuwanci ne zai shiga kuma ya samu riba don haka tunda har zai iya samun wasu dukwata wani bangare na cikin dukiyar halal ne don haka ba laifi dan kai aiki da bangaren da ba shine bangaren bashi da biyan bashi ba bayar da bashi da biyan bashi ko rubuta shi ko shaida akan sa ba wasu malaman suna dan sassautawa anan amma in har zaka hawo kan kujerar da zaka rubuta bashi a biya kuma bashin riba ka rubuta to a gaskiya akwai hadari ba kankani ba saboda haka sai mutun ya zaba wa kansa abin da zuciyarsa za ta fi nutsuwa wasu sai sukan yi sassauci haka sai su ce in kana aikin ka nemi wani ka ci gaba da yi ka nemi wani in ka samu wani ka bar wannan kakka zauna a haka baka nemi wani aikin akwai wasu malaman da naji suna bada wannan fatawar duk da dai tun farko ma dai da muguwar rawa gun makin tashi sai kokari ka samu abin da zuciyarka za ta nutsu ba zai rika maka kaikayi a zuciyarka ba kamar yadda annabi yake cewa wal ismu ma haka fi nafsika inda zai maka rika maka kaikayi a ranka to ka bashi yafi maka sauki da amma ya ribuka ila ma la yaribuka ka bar abin da zai sa maka kokonto zuwa ga abin da ba zai sa maka kokonto ba
na'am sai tambayar Aisha gauna tace mallan na tashi da safe ban san haila ta zo min ba sai bayan na hada salloli na sai naga ya zubo min shin yaya kamata nayi
to kamar yaya ta hada salloli da safe tace ma'ana sallar safe ta gama sallar safe sai ta ganshi ya zubo shikenan sai ta daina sallolin har sai ya dauke waccan sallar da aka riga aka yi shikenan ta wuce ta tunda daman koda abin nan baki sallar baki ga ganshi kinga ba za ki ba to tunda harkin yin kuma kaga ganshi abin za zo a ce sai kin kuma biyanta ba saboda haka wannan babu komai sai a hari gaba din kawai amma bayan shi kina aminta da ita
na'am sai tambayar da take cewa malam mutum zai iya yin tahiyatul masjid bayan sallar asuba
to ai tahiyatul masjid shine rak'o inda zaka yi yayin da ka shigo masallaci ita ce tahiyatul masjid tana iya zama nafila ce tana iya zama farilla ce wato in ka shigo masallaci ba a yi iqama ba kaga zaka yi sallah raka'a biyu kafin ka zauna ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai sallah raka'a biyu kafin ka zauna in ka zo an yi iqama annabi yana cewa idza uqimatus salatu fala salata illa al-maktuba in aka yi iqama babu wata sallah sai wannan da aka yi wa iqama sai ta farilla din to in kai wannan farilla din ai kaga kai dai abinda annabi ya ce kada ka zauna har sai kai raka'a biyu akalla kenan saboda ka lokacin da ka shiga masallaci ana sallar farilla kai farilla to kai tahiyatul masjid tahiyatul masjid ana nufin kai sal kakka zauna sai kai wasu raka'o'i sawa'un na farilla ka samu ko kuma a'a ba a lokacin farilla bane ko bayan farilla ne kai na nafila wannan shine abinda ake nufi
na'am to ma sauraro ana sauraron shirin fatoyi rahama tare da shehu malami Dr. Sheikh Muhammad Sani Rijiyar Lemo daga nan gidan rediyon rahama farin cikin al'umma akan mita 97.3 a zangon FM za a iya aiko mana da tambayoyi a lambar wayar mu kamar haka wato 0805782987 haka na muna sanar da masu sauraro cewa ranar juma'a idan Allah ya kai mu wannan mai zuwa wato 18 ga watan Janairun nan shekara ta 2013 za a koma karatun tafsirin Alkur'ani mai girma dake cibiyar Usman bin Affan gadan Kaya wanda malam yake gabatarwa wanda wannan tafsiri ya koma bayan la'asar daidai dan haka ana sanar da masu sauraro a tambaya ta gaba malam ta fito daga Muhammad yace ina neman ƙarin bayani akan zakka idan mai kanti zai yi lissafi shin zai yi ne akan yadda ya siyo ko kuwa akan yadda yake siyarwa
idan mutum zai yi zakka yana da kaya wato kadara zakkar kadara zai yi lissafi ne akan farashin ta na kasuwa wato ya ake sayi da wannan abun ba akan abin da ya siyo ba ya ake sayi da ita da wannan zai yi lissafi domin zai iya saya ta ƙara kuɗi kuma tana iya ta rage wato kuɗin ya farashin ya tare wato misali abubuwa ne ya saye su ya sai a tamfofi ana sai da su 2200 to lokacin da zakkar ta zo sun da 1500 kaga ba za a ce dole sai ya yi lissafin 2200 ba duk da yanzu sun kare to zai yi lissafin abin in kuma ana sai da 2200 lokacin da ya zo zakkar sun tashi sun kai 2200 to a hakan zai yi lissafi saboda haka lissafin farashin kasuwa zai yi ba farashin yadda ya saya ba
na'am sai tambayar da take cewa shin ya halatta idan aka yi wa mutum haihuwa ya jinkirta yanka har zuwa sati biyu
ba dalilin da zai sa ya jinkirta inda ba rashi ba wato ba ya rasa abin da zai yanka din ba don annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ya yi masa aqiqa a yinin sa na bakwai yau musabihi a yi masa aqiqa mata a yi masa yanka a ranarsa ta bakwai yinin sa na bakwai saboda haka ba dalilin jinkirtawa akwai wasu asar da suka zo cewa idan ba a samu an yi masa a wannan satin ba ana iya daga zuwa wani sati na gaba to wannan larura ce za ta sa haka amma in ba larura ba ba a san a jinkirta
na'am sai tambayar da take cewa shin da gaske ne wai mazinaci da mazinaciya koda sun tuba sai an yi musu azaba domin a wanke najasar da ke jikinsu
ba laifin da zaka tuba a ce kuma dole sai an ma azaba ita tuba tana taubatu tajubu ma qablaha duk abinda kai kafin al-islam yajubu ma qablahu ko mutun kafirci yayi sannan ya zo ya musulunta to duk abinda ya kafa musulunci ya warware masa ya goge masa shi to haka ne ita ma tuba duk abinda mutun yayi ta'ibu min adh-dhanbi kaman la dhanbala wanda duk zai tuba kamar bai yi laifi bane ba a kuma komawa a caje shi da abinda yayi a baya wanda Allah ta'ala yake cewa la taqnatu qul ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim ya ku waɗanda suka yi wa kansu wato suka wuce iyaka wajen saba wa Allah la taqnatu min rahmatil kakku fi kauna za ka samu rahmar Allah wato kutuba inna Allah yaghfiru dhunuba jami'an Allah yana gafarta zanubai gaba daya wato ga duk wanda ya tuba Allah yana yafe masa zanubansa duka innahu huwal ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jinkai saboda dukkan laifin da mutun yake in ya tuba shikenan Allah yana yafe masa koda kafirci ne ba abin da yake kafirci da shirka babu laifin da yake wannan girma amma inda mutun zai tuba ya daina shirka Allah yana yafe masa ballantana zina da wata shirka ba za ta fitar da mutun daga ƙwariyar musulunci haka idan mutun yana zina ko mace tana zina su tuba tubanta zama tuba ne na gaskiya to Allah yana yafe mata duk abin da ya gabata na laifi
na'am sai tambayar da take cewa mallam idan mutun sana'ar sa haramun ce sai ya sami kuɗi da ita ya kafa wata sana'ar ya bar ta haramun din to yaya hukuncin ita wanda ya canza din tunda kuɗin waccan ya kafa tunda kuɗin na waccan ne ya kafa ta
to ya danganta da wani irin kuɗin haramun ne kuɗin haramun ne saboda yayi ciniki ko ya saida wani abin da Allah kai haramta a sayar misali mutum ne da yana da gidan giya sai ya gane cewa ba abin nan da yake yi lalle babban laifi ne kuma ubangijin ya kama shi ba zai kyale shi ba sai ya ce to ya rufe gidan giyar ya faffasa kwalaban ya zubar da wacce take a cikin abin nan din duk ya daina ko kiwon aladu yake yana sayarwa shi baya ce amma dai yana sana'a sai da aladu ya ce ana samun kuɗi sai ya fahimci sai kuma ya gane zuciyarsa ta dawo hankalinsa ya dawo jikinsa ya gane illar wannan sana'a sai ya bari ya kama waɗannan aladu ya san hanyar da zai yi rabu da su ko kuma misali yana saida taba sigari har ka saki nan baya aka yi masa wa'azi ya gane cewa wannan sana'a mara kyau ce sai ya tuba bayan ya tara ma dukkan kuɗi da wannan to duk wannan ba a cewa kuɗaɗen da ya tara ma sun zama haram wannan zai iya ci gaba kuma da kuɗaɗen da yake da shi wanda suke kuɗi ne zai ci gaba da amfani da su afallahu amma salaf abinda ya wuce Allah ya yafe sannan akwai haramun da zai iya samu kuɗaɗen jama'a ne misali mutum ne sana'arsa shine fashi da makami ko sata sana'arsa sata kwatan ko kuma a ma'aikaci ne an dora shi akan wani abu na haƙƙin al'umma sai ya kwashi kuɗi yaje ya sa akan to wannan in ya tuba kuɗin ba za zama nashi ba in barawo ne ko yayi damfara ko yayi cuta ya fi wannan ya tara kuɗi sannan sai kuma daga baya gane ya tuba to anan kuɗin ba nashi bane in ya san masu su yayi dabarar da zai mayar ma masu su haƙƙin su dan Allah ba zai bar masa su rici ba tunda nan kuɗin al'umma ne sai ya mai musu da kuɗin su in bai san masu su ba bai san inda zai gan su ba ko a ma'aikacin gwamnati ne ya kwashi kuɗi ya buɗe account ya zuba su daga baya da ya tuba ya gane cewa to kuɗi kaza da ya iba suna nan to kuma ya ga watakila in ya mayar wasu ne kuma za su cinye ba zai koma cikin lalitar gwamnati ba zai koma cikin dukiyar al'umma ba to anan maimakon ya mayarwa wasu su cinye to sai ya yi al'umma din aiki da shi duk da yanzu ya bar mukamin to sai ya zo ya yi wa mutane abinda za su amfana da shi gina musu makaranta ko ya gina musu masallaci ko ya yi kwalbati ko ya gyara titi duk dai wani aiki da ya san kowa da kowa zai mori wannan aikin sai ya yi da wannan kuɗin amma ba zai ci ba in ya juya su sun hayayyafa to abinda duk ya hayayyafa a sama nashi ne wannan guminsa ne sai ya rike amma ita uwar kuɗin sai ya maida ta inda ya kwaso ta wato dukiyar al'umma sai ta koma ga al'umma saboda haka ya danganta da irin haramun din abu ne wanda yake yana sana'a ce wacce take Allah ya haramta yana saida wasu abubuwa da Allah ya haramta to in ya tara kuɗi a haka ya tuba ba za a ce kuɗin ba nashi bane zai ci gaba da cin kuɗinsa in kuma kuɗin al'umma ne ya sata ko na wasu ne musu zamfara ko wannan to zai mayar musu da kuɗin su in ya san su in bai san su ba to zai sadaka da shi aiki ga al'umma wannan shine abin da zai yi
na'am sai tambayar SI Gwale yace mallan shin ya halatta mutun ya karbi hayar gona a wani adadin kuɗi ko kuma yarjejeniyar ba da wani kaso daga abin da ya noma ga mai gonar dan yin noma
ya halatta ya karbi hayar gona wannan ba matsala sai iya karbar hayar gona akan cewa ya karbi haya kuɗi kaza ya ba mai gonar wannan ya halatta sannan ya iya yin jinga da shi akan wani kaso na abin da ya noma amma kada a ayyana kasan wato kada ya ce daga kunya ta gabas 1 2 zuwa 10 kunya 10 ko kunya 20 ko 100 na gabas naka ne ni kuma sauran nawa ne anan za a iya samun garadi domin kunyar ta gabas ta iya kin fitowa amfanin da aka shuka anan yake samuwa kaga shi mai gona ba zai samu ko kuma ta shi wancan din shi wanda aka ce shine mai ba da gonar bangaren sa din yayi shi kuma bangaren mai karba din yake kaga nan ma da garari saboda haka ba a ayyana sai dai yace zan baka abin da duk aka samu a wannan gonar zan baka kaso 1 bisa 4 misali ko kaso 2 bisa 5 ko kaso 2 bisa 4 ko kaso 3 bisa 10 yadda dai duk aka yi yarjejeniya din to kaga duk abin da aka samu komin yawan su komin kanantar sa zai bashi wannan kaso din da ya masa alkawari ba tare da ya ayyana wani guri ya ce iya gu kaza zuwa kaza ba yayi abin bisa kaso kaza cikin kaza wannan ya halatta
na'am sai tambayar Abdullahi Baure yace mallam mutun ne ya makara bai yi wutari ba har zuwa dabda as-salatu zai iya yi
na'am zai iya yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza khashi ahadukum al-wutr fa idza khashi ahadukum as-sabah subha falyusalli rak'atan tutiru lahu ma qad salla wanda yake qiyamul layli sai ya ji tsoron za a kira sallar asuba to sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to sai ya sallaci raka'a daya wacce za ta zama masa wutri raka idan mutun ya ga asuba ta kusa sai ya sallaci wutrinsa ba sharadi bane in an kusa asuba ba za a yi wutri ba
na'am sai tambayar Umar Ado Sheshe yace mallam menene ingancin hadisin da ke cewa mafi kankantar zunubin riba shine mutun ya sadu da mahaifiyarsa ko kuma ya dinga aibata musulmi da zagin su
to wannan hadisi Anas bin Malik dirham riba ashaddu indallahi min 60 ko min 36 zaniya wa arba riba irdul muslim wato wanda yake cewa dirhamin riba yafi tsanani a gurin Allah sama da zina sau 36 dirhami ɗaya na riba yafi tsanani yafi hadari sama da zina sau 36 a wata ruwayar yana cewa arriba 70 baban aisaruhu ko aisaruhu an yazni ar-rajulu ma ummi wato riba babi ce 70 mafi saukin riba shine wanda mutum zai zina da babarsa sannan hadisin yake cewa wa arba riba ribar da tafi kowace muni mutum ya ci mutuncin dan uwansa musulmi wato ya faɗi ƙarya dan ya zuba masa da mutunci ya masa ƙarya ya masa kazafi ya masa kage to wannan riba tafi kowace a cikin kafin riban ma zanibi waɗannan hadisai ne da suka zo ta hanyoyi daban-daban akwai hadisin Abu Huraira akwai hadisin Hanzala wanda shine wasu suke ingantawa Hanzalatul Ghasil akwai hadisin Anas akwai hadisin Aisha duk sun zo da waɗannan maganganu to wasu gaskiya sun ce hadisan duka ba su inganta ba kuma Ibn Jawzi ya kawo su a cikin littafin Al-Mawdu'at cewa hadisai ne wanda ba su inganta ba har ma yake cewa shi laifi shi zunubi muninsa yana ana kwatanta muninsa ne da irin girman tasirinsa da zai yi a rayuwar mutum ce kaga zina tasirinta ya fi muni sama da riba domin zina zata zai haifar da a jingina da ga wanda ba shine mai dan ba kuma zai kawo harkar bashi abin nan harkar gado a ciyar da wanda bai cancanci gado ba gado na mutum a samu rikicewar nasaba kasa gane wannan dan wane ne sauraka cikin al'umma dai zata ji cewa wannan abin wannan laifin yayi naso a cikin ta sabanin dirhamin riba wannan bai wuce cikin wanda zai ci shi ba ya ci ya abin cikin sa ne kasai kayan sa amma ba zai shafi sauran mutane ba wannan shine abin da Ibnu Jauzi yake faɗa don haka waɗannan hadisi gaba daya ya kawar da su wasu kuma malamai kamar Sheikh Nasiruddin Albani gabanin sa ko irin su Tirmidhi sun hassana wasu daga cikin su kamar irin Hakim Abu Abdullah Nisaburi cikin Mustadrak ya sahaha wani Zahabi shima ya inganta wasu malaman suna inganta hadisan wasu ruwayoyin daga cikin waɗannan hadisan suna kuma magana cewa wa'idi ne wato narko ne barazana ce mai tsanani Ubangiji Ta'ala yake yi wa waɗanda ko shari'a take yi ma waɗanda suke cin riba domin su faɗa ku su gane girman abin da suke yi haka wasu sun tabbatar da hadisan wasu kuma suna ganin hadisan akwai nakara sosai musamman a ce mutum ya yi zina ba mahaifiyarsa wannan ba karamin laifi bane ba zai yi a ce wannan ita ce mafi kankantar riba ba ce zane da mahaifiya wannan ba karamin abu bane don haka wasu suna kore hadisan alayyi hal hadisan suna dauke da tsoratarwa malamai kuma sun yi sabani akan inganta su wasu na kore su wasu kuma na tabbatar da su Allahu a'lam
na'am sai tambayar da take cewa wanda zai yi sallah raka'a hudu sai ya manta yayi uku yana zaune sai ya tuna kafin yayi sallama to yaya zai yi
sai tashi ya kawo raka'a da ta rage raka'a hudu zai yayi uku ko ya zauna sai tashi ya kawo dayar in so sai ya sujjada baki
na'am sai tambayar da take cewa malam menene hukuncin yin aikin gini a gidan kafirai ko wurin bautar su
to a gidan kafirai wannan ba matsala wato dan ku yi mu'amala da wanda ba musulmi ba ka gina masa gida ko wani abin da ya halatta daman ya mallaka kuma ya halatta a mallaka masa wannan babu wani abu amma wurin bautar sa wannan guri ne da ka san daman can an yi shi musamman dan ayi shirka dan shirka akai wannan to wannan bai halatta mutum ya yi ba Allah ta'ala yana cewa wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awunu 'alal ismi wal 'udwan ku taimaki juna akan abin da yake alkhairi ne ko taqwa ne kada ku taimaki juna akan abin da yake saban Allah ne saboda haka mutum zama zai yi da iyalinsa wannan ba laifi dan ka yi aiki a inda yake ko kamfanin sa ne za a gina masa musaba musulmi bane zai amma zai gina kamfani ya dauko waɗanda ba musulmi ba su yi aikin kamfanin kuma ba kamfanin giya ba kamfanin karuwanci ba kamfani ne zai sayar da abubuwa da shari'a ta yadda a sayar ba laifi dan ka yi aiki a nan wajen ginawar ko shago ne a kasuwa za a gyara masa rufin sa ya lalace an san shi yana sayar da kayan gyaran mota misali shagon sa ya lalace ya kirawo ku zo ku gyara masa rufin su ba laifi bane amma wurin ibada wannan ba zai yiwu ba
na'am sai tambayar da take cewa shin ina ingancin hadisin da ke cewa wai ka ji tsoron sa kai yar wanda ka kyautatawa
wannan mun sha bayani akan sa ko in ce mun taɓa bayani a baya akan sa ba hadisi bane ba san shi a matsayin hadisi ba sahawi a cikin littafin sa maqasidul hasana ya kawo shi yace ban san shi ba saboda hadisi ne ba shi da wani asali yace tayu ya zama wata magana ce ta wasu magabata kuma ko da ma magana ce ta wata magabata ba ala itlaqi ba wai ana nufin kowa ka kyautata masa ba shikenan ka rika tsoron sa a'a ana nufin mutanen da suke miyagu mugun mutum mara mutunci to in ka kyautata mara mutunci shi kuma zai saka ka maka da rashin mutuncin sa ne domin innal ina bima fihi yanzahu kowace ƙwarya da abin da take yake cikin ta ne kaga tana dandanan abin da aka zuba mata ne ana zuba mata abu mai daci ta yi daci aka zuba mata abu mai zaki kai tana zaki to haka mugu yake idza anta akramtal karim malaktahu wa in anta akramtal la'ima tamarrada da mutanabbi yake faɗa in ka karrama mutumin da yake mutum ne mai karamci wato mutum ne mai mutunci shikenan sai ka mallaki zuciyarsa yace yana son ka saboda mutun ne mai mutunci kuma ka mutunta shi. Amma in mutumin banza ne ka mutunta shi to zai ƙara jijji da kai, yana ƙara taurin kai kuma ya rika zantan cewa ai saboda rashin kunyar da yake yi ne ma aka karrama shi, ba dan yana yi ba ma ba za a damu da shi ba, saboda ka sai ya ci gaba da abin da yake. To saboda ka da yawa daga cikin cikin magabata sun yi ishara zuwa ga irin wannan, akwai magana sayyidina Ali, magana sayyidina Umar, maganar Abul Ala da sauransu daga cikin magabata duk sun yi irin wannan magana cewa in ka kyautata mutumin kirki sai ka ga shi ma ya kyautata maka ka mallake shi, in ka kyautata mutumin banza shi kuma sai ya rika tutsu ya ƙara rashin kunya. Don haka in har abin ya inganta magana ce ta wani magabaci, magana dai ba ta annabi bace, in har ya inganta magana ce ta wani magabaci da yake cewa ka guji sharrin wanda ka kyautatawa, to anan ana nufin mutumin banza ba mutumin kirki ba.
Na'am. Sai tambayar Ibrahim Lawan Isa Fage ya ce malam ai mun ƙarin bayani akan hadisin da ke cewa wai mai cin abinci mai godiya shi ya fi alkhairi daga mai haƙuri mai yin azumi.
Hadisin ba haka ya ce ba, hadisin Abu Huraira ne cewa ya at-ta'imu shakir kasa'imu sabir, at-ta'imu shakir kasa'imu ko mislu sa'imu sabir, hadisin Abu Huraira ne na cikin sunan Jami'u Tirmizi da Muslim da Imam Ahmad sun rawaito shi, kuma hadisi ne ingantacce da yake cewa Bukhari ya kawo shi tarjama amma bai kawo hadisin ba, ya kawo shi a matsayin babi yayi tarjama da shi ya sa shi kama shi ne adireshi matashiya ta babin, amma bai kawo hadisin ba, ya ce fihi an Abi Huraira sai ya kawo hadisin, yana cewa as-sa'imu sabir as-sa'imu shakir, wanda zai ci ya gode wa Allah, wanda zai ci ya gode wa Allah daidai yake da wanda zai yi azumi yayi hakuri ya jure, ba cewa yayi yafi alkhairi ba, cewa daidai yake da wanda zai yi azumi kuma yayi hakuri. Wato ana nufin in ka samu abinci ka ci kai godiya ga Allah bayan ni'imar da ya maka, to kamar ka yi azumi ne kai hakuri da yunwa baka ci ba, kaga azumi ibada ce, kowa san ibada ce, to wanda yayi azumi to yana cikin ibada kuma ya hakura da ci da sha da sha'awarsa, to wanda zai ci shi ma ya gode, to Ubangiji Ta'ala zai masa bashi lada irin wannan, haka hadisin yace. Wannan yana nuna falalar godiya, to abinda Allah ya maka na ni'ima ka gode, to in ya maka ni'ima ka gode, to wannan ni'imar sai ta zama maka, sai ta zama maka kuma kamar aikin ibada kai, Ubangiji Ta'ala sai ya baka lada, gashi dai ka ci dadi amma kuma Ubangiji Ta'ala kuma ya baka lada akan wannan ni'ima din, sabanin wanda Allah zai mishi ni'ima ya butulci. Kuma abinda ake nufi da godiya shine ka ƙara kiyaye dokokin Allah, ya maka ni'ima kai kuma ka kiyaye dokarsa, kada ka keta dokarsa, shine abinda ake nufi.
Na'am. Sai tambayar da take cewa shin ya halatta mace ta zauna da mijin da baya kula da addini?
Aurensu yana nan matukar ba kafirta ya bar musulunci ba, illa iyaka dai ta ci gaba da yi masa nasiha tana jawo hankalinsa, za ta ci gaba da yi masa nasiha tana kokarin ganar da shi har Allah Ta'ala ya sa ya gane, sai dai idan abin da yake yi zai cutar da ita a rayuwarta ko a addininta, to anan ne za ta nemi rabuwa da shi, amma in abin ba zai cutar da ita a addininta ba ko ba zai cutar da ita a rayuwarta ba, to ba wajibi bane sai ta rabu da shi, illa iyaka dai ta yi kokari ta ga ta samu ta shawo kansa, ta yi ta masa addu'a Allah Ta'ala ya shirye shi, ta rika fadakar da shi, ta rika samu masa karatuttuka tana sawa lokacin da yake nan shi ma yaji, ta kila Allah Ta'ala ya shirye shi, ana samu irin wannan, kaga miji baya tamu da addini ba amma matarsa duk inda ake harka addini zaka ganta, in ma mai hali ce zaka ga tana taimakawa, amma mijin yana can cikin yan sharholiya yana sheki ayarsa wato sun yi hannun riga da matar, to anan kada ta fitar da tsammani, ta ci gaba da jawo hankalinsa tana nuna masa rayuwar nan fa ba gurin zama bane, in ya kula kullum mutuwa ake, saboda mutuwan ne da ta tafi da wasu shi ma haka za ta tafi da shi, kuma duk abin da ya shuka anan shi zai girba a can, yayi kokari ya shuka alkhairi domin ya mutu ya girba alkhairi na har abada wanda ba zai yanke ba, ko dai masa wa'azi anan tana kokarin ta bashi littattafai in mai karatu ne ko ta karanta masa ko ta sa masa karatu ya ji ta kilan Allah ta'ala ya so shi da shiriya sai kaga ya karkato da zuciyarsa
na'am sai tambayar Nura da yake cewa malam ya halatta a karbi bashin bankin da babu ruwa a ciki
eh duk abin da ba ruwa a ciki dama ai matsalar shi ba wai dan sunan shi banki yasa ake matsala dan wannan ruwan zaka za a baka bashi in ka tashi biya sai ka ƙara wani abu akan abin da aka baka wannan dama ita ce matsala amma in har za a baka bashi ba tare da an dora maka wani abu akai ba wannan babu komai daidai yake da karbuwa shi a gurin kowa da wani duk wanda ka sani dan uwanka musulmi haka nan shi ma bankin in har ba zai dora maka ruwa ba wannan ba matsala akai
na'am sai tambayar da take cewa malam ya halatta mai inina ya ja limanci
to ya danganta da inina wata ininar tashi ba za ta na shi karatun qur'ani ba yana inina kuma yana iya karanta qur'ani in ya zamana zai karanta qur'ani ba tare da an samu matsala ba ba abinda zai hana ya ja limanci daman abinda ba zai inda ba zai ja limanci ba a ce ininar tashi ta yi tsanani ta yadda in ya dau fatiya ba zai iya kaita ba ko sai ana yi ana ciccijewa yana maimaita kalmomi yana maimaita to kaga anan wanda yake lafiyayye shi ya dace ya ja sallah din shi sai ya hakura shi ma kansa kila zai zaba wa kansa ya hakura din in mai adalci ne ga kansa amma in inarsa ba ta yi tsanani ba wannan ba komai zai iya jan sallah
na'am sai tambayar Nana Siddiqui wanda yake cewa shin malam akwai surorin da aka fi san karantawa ne a rakatul fajiri kuma menene hukuncin yankakkun kajin kasashen waje da ake kawowa
a rakatul fajiri ana so mutum ya karanta qul ya ayyuhal kafirun da qul huwallahu raka'a farko qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta bi qul huwallahu wannan ya tabbata a sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana karanta wadannan in mutum ya karanta wannan shikenan in bai samu ba kowane ma ko ina ma ya karanta alqur'ani tayi sannan yankakkun kajin da ake kawo da kasashen waje na farko dai idan kasashen na kristoci ne daman Allah ta'ala ya halatta mana mu ci yankan su wa ta'amul ladina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum yankan wadanda Allah ya bawa littafi sune yahudu da nasara ya halatta gare ku kuma yankan ku ya halatta gare su saboda haka in har daga yankan kristoci ne kasashen kristoci ne ya halatta illa iyaka abinda za a sani anan shin yankawa suke ko makare su suke dan makarewa to ba yanka bane idan aka bincika aka ga ba yanka suke ba kawai matsi kajin ake hasu mutu to wannan bai halatta ce ba saboda haka galibi kasashen da suka ci gaba kuma suka damu da addini to duk kamfanonin da suke mu'amala da su za su tabbata ya suke yanka kamar na san kasar Saudiya ana kawo kaji da kasashen waje kuma ana amfani da su a gida a kasar Saudiya din amma za ka samu cewa duk kamfanin da ake kawo abin dinsa an tabbatar cewa suna yankawa suke sawa'un mutum ne zai yanka ko injini zai yanka duk mutukar dai za su ne za su yi aikin yankan babu wani abu za a ci don haka idan har an tabbatar ba makare su suke yi ba yanka suke yi to za a ci yankan su sawa'un sun ce bismillah ko ba su ce ba Allah ta'ala ya halatta yankan su duk da ya san cewa suna shirka suna cewa Isa dan Allah ne ko Allah ne ko ɗayan uku ne duk da ya san suna wannan amma kuma yace ya halatta a ci yankan su na'am
sai tambayar Yunusa Hassan yace malam shin uba ne kadai zai iya cin dukiyar ɗansa banda uwa
a uwa ma min babu aula ai uwa a haƙƙi wajen ɗa tana gaba da uba a haƙƙin da yake kan ɗa uwa tana gaba da uba haƙƙinta haƙƙinsa uku shi yake nata haƙƙinsa uku shi yake nata ɗaya saboda ana linka mata su uku idan har Allah zai annabi zai ce anta wa maluka li abika da kai da dukiyarka duk na mahaifinka ne alwaladu min kasbi abi da daga cikin tsuruta wato cikin aikin mahaifinsa ne to haka uwa tunda uwa ita ke cikin sa ta dauke shi wata tara sannan ta haife shi ta shayar da shi har ya kai munzalin yayi sannan ta ci gaba da tarbiyyar sa kaga ai ba zai yi a ce uwa ita a kyautata mata ba ko abin nan uba shi a kyautata masa uwa ka a kyautata mata abin da yasa hadisin anta maluka li abika asali daman maganar uban ne an zo maganar uban ne shi yasa annabi sai ya yi maganar uban ba wai dan an takaita abin akan uba bane dan wani zai iya cewa ai annabi ta li abika bai ce li ummika ba tunda ya ce li abika saboda kamar haifinka kawai shi kadai ne yake da wannan hakkin amma banda uwa wannan ba haka bane
na'am sai tambayar Zainab Abdullahi tace mallam an bani kuɗi in biya wa kanina jarrabawa sai na nemi ragi aka rage mun shin zan iya cinye wannan ragin ko a'a
ba za ki cinye ba ba kuɗin ki bane kuɗin biyan jarrabawa kaninki ne in aka yi miki ragi sai ki kai gida ce kin ma samu ragi ga su in yaso in aka ce rike shikenan ya halatta ki ci amma in kika samu ragi kika zagaye kika ci to wannan kin ci amana kuma rashin tarbiya ne saboda kakki rike ki boye sai ki je ki kai gida ki ce har ma na samu ma an yi mana ragi saboda in an bar miki shikenan in ba bar miki ba sai a karba wata kila dai ke zaki ci wata kila ya ce bani da kudin karshe dai ku za ku ci saboda ba dai bane kinki
na'am sai tambayar Abdullahi Arma yace mallan shin da gaske ne sayyidina Umar ya binne wata daga cikin ƴaƴansa da rai a jahiliya
to wannan kissa ce da ake fada wanda ban tabbatar da ingancin ta ko rashin ingancin ta ba amma ko da hakan ta faru duk ba abin mamaki bane saboda Allah ta'ala ya faɗi cewa larabawa kafin zuwan musulunci suna haka wa idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ساء ما يحكم وبنجي تعالى يتي إذا أكي ودينسو البشر دا أنهي فمسا إعامتي سيا يني فسك السبق إنكرن ينا تبق ويوا ما متاني كسو جانش سبودا ممونا البشر ديكي غنن أمسا ينا ساكي ساكي أرانسا ya rike shi a bisa wulakanci wato rike yar yar kai ya kashe ta a bisa wulakanci ko je turbide ta a cikin turbaya ya kashe ta Allah ce turda abinda suke hukunci da shi Allah ta'ala ya ce wa idal mau'udatu su'ilat bi ayyi dhanbin qutilat lokacin da za a tambayi wacce aka binne da wani laifi ne aka binne ta to kaga shi suna yi Allah ya faɗa a jahiliya ne tunda har aka bauta ma wannan Allah aka bauta wa dutse aka yi dawafi ga dutse aka nemi rahama a wajen dutse kaga min dan an ce wani ya kashi ɗa da ranta saboda jahilci wannan duk abu ne wanda yake ba abin mamaki ba saboda ka lokacin kafin zuwa musulunci duk suna wannan su da kansu bayan sun musulunta sukan zauna su tattauna har su rika tunanin ya akai haka hankalin su ina ya tafi su karka wannan wautan kiri suna ba da labari a junan su cewa ɗaya mu in zai fita sai yayi guzurin dabino yayi gunkin sa na dabino da dabino in ya ji yunwa kuma sai cinye dabino kaga ya ce gashi Allah sane shi yake masa shi yake bashi tsaro yake bashi kariya a tafiyar tashi kuma ya ji yunwa ya cinye Allah nashi to kaga su da kansu daga baya sai suke tunanin irin wannan hotar suna bawa junan su labari haka Allah ta'ala ya shirye su sun bar wannan sun dawo san zama mutanen da suka fi kowa tsarki da kuma yana daga cikin falalarsu dan da mutun ya zama yana kan wata hanya ya zama yana kan wata hanya marar kyau sannan daga baya Allah ta'ala ya ganar da shi ya bar wannan hanya ya dawo ya zama mutumin kwarai yafi ban mamaki sama da wanda daman shi a cikin kwarai din ya samu kansa bai samu kansa cikin wani bala'i ba ko cikin wani yanayi marar kyau saboda haka wannan falala ce ma gare su da can sun yi wasu abubuwa da musulunci yazo duk suka tattara suka watsar suka dawo wasu mutane sababbi kar kamar da dai duniya ba su taba yin irin waɗancan abubuwa ba Allah ta'ala ya samu dace
na'am to ma sauraro anan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatoyi rahama a wannan rana da ka kafin mu karkare